sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tusile ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 2 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aisha, a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewa da sauyin sharuɗin mahawarorin 'yan takarar shugaban ƙasa ta 2 da 3 da abokin karawansa na Democrat Joe Biden. Akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan 11 wurin shirin zaben Amurka na shekarar 2020, wanda zai sa ya kasance zaɓe mafi tsada a tarihin zaɓukan Amurka. A jiya Alhamis kuma shugabanni da 'yan fafutuka sun yi gargaɗi ga duniya da kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa mata.
To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya sun makale a sakamakon rashin kyan wani titi a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Ko ina mafita?
Ba ma wannan hanyar ba. Ba mu buƙatar wannan, a gyara mana hanyar makera ta Kaduna. In Allah ya yarda, ita ce damuwar mu. Wanda za ya Kano ya zo mina, ya je Abuja, ya koma Kaduna, ina ci gaba.
A ƙasar Ghana kuma, hukumomi na shirin ɗaukar tsauraran matakan daƙile cutar COVID-19. Sakamakon sake ɓarkewar cutar karo na biyu a nahiyar Asiya da Turai da Amurka.
The government of Ghana has taken note of a new wave of coronavirus infections.
Gwamnatin Ghana na lura da sake ɓullan cutar coronavirus a wasu sashe na duniya, musamman Turai, Amurka da Asiya.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewarsa da sauya sharuɗin mahawarorin 'yan takarar shugaban ƙasa ta 2 da 3 da abokin karawansa na Democrat Joe Biden. Yana mai ikirarin cewa ya doke su a mahawarar farko mai cike da gardama da rikici a farkon mako. 'Yan takarar biyu sun yi ta shiga maganar juna a mahawarar ta ranar Talata, wanda aka kwashe mintoci 90 kai ana yi, amma dai Trump ya fi Biden yin hakan. Sama da awa guda da somawa, mai shugabancin mahawaran Chris Wallace, dan jarida a gidan Television Fox, ya yi ta jan hankalin shugaban ƙasa a kan ƙimbin sharuɗa da aka gindaya, na cewa a baiwa kowanensu dama ya amsa tambayoyi ba tare da an yi masa katsalanda ba. To amma kuma an ci gaba da shiga maganar juna har zuwa ƙarshe, lamarin da ya sa 'yan jarida da masu fashin baki a kan siyasar Amurka suka kira mahawarar da mafi muni a tarihin mahawarar shugaban ƙasa. Shi ko Biden bai nuna wata adawa ba, amma dai ya kira rawar da shugaba Trump ya taka a mahawarar a matsayin zubda mutuncin ƙasa. Akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan 11 wurin shirya zaben Amurka na shekarar 2020, wanda zai kasance zaɓe mafi tsada a tarihin zaɓukan Amurka, a cewar hasashen wata babbar cibiyar sa ido akan kashe kuɗin yakin neman zaɓe. A cikin rahoto da ta fitar a jiya Alhamis, cibiyar Center for Responsive Politics ta yi hasashen cewa abinda za a kashe akan shirya zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki zai kai dala biliyan 10 da miliyan 800, kuɗin da ya haura na zaben shekarar 2016 da sama da kashi 50% idan aka auna da tsadar rayuwa. Hasashen cibiyar ta CRP ya ta'allaka ne akan abinda aka riga aka kashe a yakin neman zaɓe da kuma abinda akwai yiwuwar za a kashe nan gaba kafin ranar 3 ga watan Nuwamba da za a yi zaɓen. Ya zuwa yanzu Democrat ta kashe makudan kudade fiye da Republican a takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisu, adadin da ya kai kashi 54% akan kashi 39% na Republican, a cewar cibiyar ta CRP. Zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2018 ya kafa tarihin tattara kudaden yakin neman zaɓe, amma zaben shekarar 2020 zai zarce duk abinda aka taɓa gani ko aka yi tunanin shi a baya, inji Sheila Commons, babban daraktan cibiyar ta Center for Responsive Politics, a cikin wata sanarwa. Kokarin taka burki ga yiwuwar gasar mallakar makaman nukuliya da yawan tara makamai a waje zai samu muhimmanci akan ajandar Amurka a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tafe akan rage makamai. za a gudanar da wani taro na musamman na kwamitin farko na Majalisar Dinkin Duniya da ke lura da batutuwan rage makamai a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a New York tsakanin 6 ga watan Oktoba da 6 ga watan Nuwamba. Babbar damuwa akan abubuwa da Washington za ta gabatar shine sabuwar gasar nukiliya. A cikin shekaru 10 Amurka ta yi kokarin ganin an takaita bukatar mallakar makaman nukiliya a wani bangaren dabarunta. Wakilin Amurka a taron kolin akan rage yawan makamai a Geneva, Robert Wood, ya ce wannan yunkurin Amurka bai daidai da muradun Russia da China ba. Idan haka ya ci gaba, ya ce Amurka za ta tinkari kana ta mai da martani ga manyan kasashen guda biyu masu tasiri a siyasance kuma masu karfin iko. Ya ce ɗaya daga cikin abubuwa da muke son mu yi shi ne ba janyo Rasha kaɗai a kan teburi ba, har da China sun yi wata tattaunawa tsakanin kasashen uku ba domin magance batun nukiliya kaɗai ba, har da makaman da ba na nukiliya ba da sabon tsari da Rasha ke kirawa, saboda muna ganin inda za mu dosa kenan a wata rana.
Jiba kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Daruruwan manyan motocin dakon kaya sun makale dauke da kayayyaki a sakamakon rashin kyan hanya a jihar Niger dake arewa ta tsakiyar Najeriya. Manyan motocin dai wasu sun fito ne daga arewacin Najeriya zuwa kudu, wasu kuma sun fito ne daga kudancin kasar kan hanyar su ta zuwa arewacin kasar. Ga rahoton Mustapha Nasir Batsari da ya hada mana.
Wannan al'amari dai ya sa motocin sun share kwanaki 3 zuwa 4 a tsakanin Mina zuwa Bidda da kuma Mina zuwa Zangeru, al'amarin da ya jefa dubban jama'a cikin wani mawuyacin hali. Ga dai abin da wasu daga cikin direbobin ke cewa.
Sunana Dabo Usman.
Yanzu daga ina ka fito?
Daga Lagos na fito.
Ina za ka kenan?
Zan je Kano. To halin da muke ciki dai ina wallahi wannan ile rajo. Tunda daga Lagos na yi lodi tun ranar Litinin, gashi har yanzu ko duk wata cin ban je ba saboda matsalar hanya.
Ran Litinin yau muna Alhamis.
Yau muna ranar Alhamis ba?
Kwana hudu ke.
Kwana na hudu a cikin wannan. Yanzu in na sako kaga jikina, ke da kasan nayi birgima cikin kasan nan saboda. Yanzu jiya da motata ta makale, na kashe kudi sun kai 20,000 wallahi.
Wanda ne kuke so a yi?
Gani ga Allah, mu roƙon da muke ga gwamnatin tarayya, ba ma wannan hanyar ba, ba mu buƙatar wannan, a gyara mana hanyar makera ta Kaduna. In Allah ya yarda ita ce damuwar mu. Wanda za ya Kano ya zo Mina ya je Abuja ya koma Kaduna, ina ci gaba.
Sunana Bidisuru, Alhaji Bidisuru Jega. Ni dai gaskiya bakkana da agara dangantare da hanyar ga muna cikin wani mawuyacin hali, hanya ba ta da kyawu, kowane cikin wahala muke motoci na faɗuwa.
Na kake yau?
Ni daga Kano nake.
Yanzu ina zaka?
Nan je Lagos.
Yanzu kaman kwana nawa kake yi?
Yanzu ina iya kuma kwana 4 ko 5 ban kai Lagos ba. Amma gaskiya lokacin hanya tana da kyau. Kwana 1 da yin ina ka shiga Lagos.
To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bi ta kan hanyar Mina zuwa Sulaja, wadda ita ma ta fita hayyacinta a daidai wannan rana da ake bukukuwan cika shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya.
Waga hayar gwamnati tarayya ne. Kaga cikin sati biyu yanzu mun gyara waje nawa muka gyara?
To waje wajaje goma muka gyara. Ga kaga irin aikin da muka yi.
Amma dai mun nuna damuwa, mun zo mun yi saboda motoci su iya wucewa. Ba wani a to irin wannan gyaran koda irin shi aka yi yanzu in yaso bayan damuna a zo a yi kwalta yayi. Amma a yi irin gyaran da motoci za su iya wucewa.
Tarihi dai ya nuna cewa manyan hanyoyin motar da suka hada kudancin Najeriya da kuma arewacin Najeriya an yi su ne tun lokacin mulkin sojoji a Najeriya, al'amarin da masu sharhi ke nuna bukatar ganin gwamnatin farar hula ta Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari da wannan rahoto, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, shugabanni da 'yan fafutuka sun yi gargadi ga duniya da aka kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa mata. Shekaru 25 da suka shuɗe, an gudanar da wani gagarumin taro mai cike da tarihi a Beijing akan samar da daidaito ga mata. muna bukatar mu fara yanzu da ku masu martaba. Aikin da muke a wannan tunawa da sake runguma da tafiya cikin gaggawa game da nasarorin da muka samu tun shekarar 1995 da yanzu suke huskantar barazana, in ji Fumizil Mulambo Nguka, babban daraktan kungiyar mata ta Majalisar Dinkin Duniya, tana faɗa wa shugabannin duniya da suke halartar taron kolin ta bidiyo. Muna bukatar matakan karfin zuciya, amma ba ƙara yawan matakai ba, tana fadi yayin da sanarwar Beijing da dandalin aiki ke samun muhimmancin nasarori cike har da sauye-sauyen dokoki 274 a ƙasashe 131, amma kuma akwai gibi mai yawa da ya hada da bambancin da ake nuna wa mata a wakilcin hukumomi da ma'aikatu da ma wurin albashi. A shekarar 1995 da aka sanya hannu a sanarwar Beijing, ƙasashe 12 ne mata ke shugabancin gwamnatocinsu, amma a yanzu akwai 23 a cikin ƙasashe 193. A wannan lokaci ƙasashen da suka yi nasara a fannin tattalin arziki da zamantakewar jama'a da warware tarzoma galibi mata ne suke samar da hakan, in ji irin waɗannan mata shugaban Jamus Angela Merkel. A ƙarshe, hukumar kula da abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi alƙawarin ba da taimakon $70 million ga iyalai 600,000 a Sudan da ambaliyar ruwan sama na wannan shekara kamar da bakin ƙwarya ta shafa. Daraktan kai ɗaukin gaggawa na hukumar abinci Dominic Begon ya faɗa wa ministan noma a Khartoum a ranar Laraba cewa binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumarsa da gwamnatin wucin gadi sun gano sama da eka $2 million na manoma. Ambaliya ta lalata lamarin da ya jefa iyalan Sudan da dama a cikin hatsarin mummunar karancin abinci.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba, inda za ku ji gwamnatin kasar Ghana na duba yiwuwar sake ɗaukar tsauraran matakai don daƙile yaduwar cutar COVID-19 sakamakon sake bullar cutar a ƙasashen Turai da Amurka da Asiya. Ga wakilin muryar Amurka Ridwanullah Abbas da cikakken rahoton.
Da yake magana a wani taron manema labarai a nan Accra, ministan labarai Kojo Fano Nkrumah ya ce hadarin kasar Ghana ya dade karuwa a dalilin bude iyakokinta na iska da waɗannan ƙasashe. Yace
the government of Ghana has taken note of a new wave of coronavirus infections.
Gwamnatin Ghana na lura da sake bullon cutar coronavirus a wasu sashi na duniya, musamman Turai, Amurka da Asiya. Kasashe a wasu sashi na Turan sun samu sake bullon cutar COVID-19 bayan tarin su sun yi nasarar kawo saukin yaduwar ta 'yan watanni da sun ka gabata. Masana kimiyya kuma sun ba da rahoton cewa kasashe kamar Faransa, Ingila, Spaniya, Poland da Netherlands yanzu haka na fama da abin da suka kira zagaye na biyu na mafi tsanani da bantso na cutar, kuma sun soma ɗaukan matakan kawar da ita. Na kan haka yasa gwamnatin Ghana za ta koma ga tsauran biyewa ƙa'idodi da aka gindaya wa jirage da ke shigowa ƙasar makonni biyu da sun ka wuce da an ka buɗe tashan jiragen sama. Za a gudanar da wannan tsauran sa ido, kuma za a ci gaba da yin gwajin sau biyu da ake yi yadda za a tabbatar hatsarin da ke akwai a Turai an kau da yiwa kawo mana su.
At the same time, welcoming this, we continue to strictly observe the development.
Daidai wannan lokaci za mu ci gaba da tabbatar da ci gaba da ake samu a nan kasar, wanda shine zai bari a san ko Ghana za ta amince da haramci ko matakan tafiye-tafiye na waɗannan ƙasashe. Sai dai a ganin Dr. Maryam na asibitin koyarwa na Kwalibo, inda gwamnati ya fi kamata ta tsananta ne bin ƙa'idodi a nan gida, tana mai jaddada abin da shi ne ya fi kamata a yi a samu dacewa.
Ina ganin kulle bodan ko a bude bodan other country bai rayu da government kamar wannan ne ya affect mu, don ka duba statistics nan from person to person da ba su yi tafiya ma sun je wani garin nan was higher than waɗanda suka kawo cutar nan from an other country. Isa if anything ba ya kamata mu solidify protocols da muka put in place dan ga within the country, wearing of face mask, washing hands, using sanitizers and all that, local-to-local transmission nan kuma is still on the rise.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyo Niyya FM na birnin Kwanne, jamhuriyar Niger. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da dan gari, shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan kawancan sa, inda a yau gidan rediyo Niyya FM ya tattaki har garin Kwara dake cikin gundumar Ile la Umani a cikin jihar Tawad, jamhuriyar Niger, domin dauko muku tarihin wannan gari. Kuma a lokacin da na isa a garin na Kwara, na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin, inda ya soma da gabatar da kansa.
Alhaji Isa Musa, an san yana wanda ya retreat,
malamin makaranta wanda ya ritaya kenan,
wanda ya ritaya.
To muna yi musan menene addan takaitaccen tarihin wannan gari, ko mu soma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma Kwara.
Mutanen garin Kwara ainihin su ne sun kaito da cibiri ta mara da sun kaito, sun ka biyo Geza tare da tawaga, shugaban tawaga Bori aka ce mutun da shi da tawagar shi, sai sun ka saka Geza sun ka zamna. Bayan zaman su shikenan da damau da ciwaki, sai sun kace za su wani dan daji na za su tahowa, za su ran haku kamar kamun kwari na daji. Shikenan sun ka zaka nan garin nan Kwara, sun ka zamna. Suna cikin zaman Kwara shikenan sai uban su ya umurni da su, yace to ku tahi na aike ku kalmalau, za ku gamuwa da Usman dan Fodiyo sarkin musulmi. Shikenan sun ka zo sun ka gane shi yayi maraba da su, da yayi maraba da su shikenan sai yace musu to za mu koma Kwari Nigeria na. Sai sun kace a mu homu cewa yi mu komo Kwara, ba mu tsaya nan nga don mu mahauka muki. Shikenan ce to ban barin ku tai ku dai. Shikenan yayyo mu rakiya ya tahu, sai sun ka zaka nan ga Kwara. Da sun ka zaka nan sai sun kai sallar azhar nan Dabi, wani karci na ana ce mai Dabi na Kwara, wata unguwa ta arka ce ma Dabi nan cikin Kwara. Usman dan Fudu yayi sallah tai ta azhar, da kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga gucin Kwara, gona dan luku aka ce mata. Shikenan zashi ta ta su wacewa, sai ce to Kwara waɗan gida da gida ɗaya ga wace Kwara, yunwa dai ba ta wace Kwara, waɗa ba shi wace Kwara. Sai tsakanin waɗan gida da gida ya ce Kwara nan hura ga tsami kwarya, kenan hura ba ta tashi Kwara. Kenan haɗin da Usman dan Fodiyo yayi muna mu dai har bisa ga yanzu mun gane shi, don yunwa ba ta taba wace Kwara ba.
To muna yi musan shi garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na Kwara, kamar an yi gudanawa.
Lalle mai gari, abinda an kai mai gari, ina gani mai gari 16 hanna na Kwara har yanzu wanda a bisa.
To me yasa garin kamar ake ce mai Kwara Fulani?
Abinda ake cewa Kwara Pul ko Kwara ta Hilani, kenan da sarkin Hilani shina nan nga. Tunda yawancin kamar lakwal din ma da an kai kamar da sunan lakwal din Kwara ta an kai, tunda lokacin da mun ka shiga mu nan na aji na bulmuki, kama kantin ta a akwai, kama cishe mu na akai, inda aka ci sayan lakulale bai, to cishe mu na lokacin nan ma ake yi. Kuma akwai bambanci, don sarki shina nan, kuma akwai wani gari da aka ce ma Kaura, kenan ga Kaura ga Kwara, kenan abin ma sai zan kama suna gudana. Akwai rudani, in ma wasu takardu ma an kawo, in wani rigai sai shi ɗauki na wani gari, in na Kwara sun ka rigai sai su ɗauki na Kwara, in na Kaura sun ka rigai sai su ɗauki na. To sai a nan sai an ka ce to ya kamata a bambanta, tunda sarkin Hilani nan sai an ka samu Kwara, Kwara Pen.
To sarkin Hilani kamar sarkin Hilani na ina?
Sarki Hilani to nan na shi da ainihin shi nan na Kwara shi, daga bayana ya koma Kwanni amma har yanzu akwai gidan sarauta nan ga tunda bariki ma gidan sarauta na kwara na ta sani tunda yanzu meri tana in wani gyara na za a yi wangana na kwara shine kamata a ba kuɗi na gidan sarkelan irin waɗanda aka basuwa kamar meri daga basuwa
to muna mun san kamar shi garin kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shine mutanen garin kwara an martaba su ko kuma wanda suke kaba da shi wanda za a kwatanta a ce garin ga abin da an ka sani shi an na mutanen garin
abinda an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutanen sun ka zaka da damo da ciwake su abin su dai haƙana aikin su don lokacin nan nama akwai gadaji ba su unwani da kun in ba haƙo ba bayan shi sai martabobi tunda akwai lokacin da waɗancan mutane idan ka ji ga zanci na abzina na ayawan tabuza sun zaka sun kaso su kama ma nan mutanen wasu parti na mutanen gari yaki da sun ka zaka can shekarun baya nika ma zance ba yanzu na ba an dade da diyawa tun ma ba a yi himban mu don shi na mun kai don ni wanda bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi wanda aka ce ma mallan garba usman shi ya bani wannan tarihi tun 1986 ya ba wannan tarihi don yanzu shi ma ya babu
to kana bayanin buzaye
sun ka zaka da sun ka taho sun ka to da kayayyakin sai an ka ce ai yaki ya zaka kwara shikenan to akwai masu martabobi tunda akwai wanda in ya halba kibiya in ya ce ta komo na inda shiki nan na za ta komo ta daki inda shiki to lokacin nan da sun ka zaka shikenan shine an ka sa gaba yace muna wata tukkuwa ta a gare shi inda duk ya shahi tukkuwar tan duk da ya taba ta waɗanda a can baya suka yi yace to da haka nan na samu mutane shine a gaba ga yaki duk inda ya sha ya halba ba daren nan wannan ba lokacin nan na wato sun ka samu dai waɗance na da aka faɗa musu su ma ta su martaba ashe wata martaba tana gaba ga wata sai sun ka ci sun ka kore su ba samu nasara ba
to yalla har yanzu akwai cikin waɗanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko akwai jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin hikimar da na gwadin zarumta
ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun ta yi da abin kuma ba irin na yanzu na ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani shi haka nan
yanzu in za a kwatanta garin kwara kamar yana kilomita nawa daga gabas ko yamma gusum ko arewa da headquarter ta gunduma da garin Lela kuma a cikin da'ira wacce da'ira ya za a iya kwatanta
garin kwara ina ganin da nan zuwa Lela ina ganin muna da mun kai kilomita 50
yamma kuke ko gabas kuke
adar ta gabas na muke
adar ta gabas
tun da don Lela tun daga ta hakan gana mu mutu ita nan tun daga adar nan kuma ga gabas nan nan ga
kuma cikin da'ira cikin komin
din cikin komin din Lela muke insha Allah
to muna yin musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutun nawa da a cikin shi wanda ake iya kwatanta wanda ake iya kiyastawa
muna ganin ya kai wajen 4,500 maza da mata insha Allah
kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala
mu da yawanci mu kai Hausa kuma akwai Hilani
to in ka ce Hausawa su za su tunda an sa akwai Arawa akwai Gobira akwai Gobawa akwai Bare-bari akwai masu cagen barbar
ciki akwai Gobira ciki cikin Hausa akwai Gobira to kuma ana samun Bare-bari akwai
Bare-baren Hausa
Bare-baren Hausawa Bare-baren Hausa amma babu Arawa cikin kwara
akwai
Hilani insha Allah
babu Zabarma ciki
babu Zabarma
to yanzu mu yalla wacce matsala a garin wanda kuka gane in kuna buƙatar hukuma ta kamo ku agaji yanzu shin menene yalla bukatocin ku ga hukuma
bukatocin mu ga hukuma
wanda dai shine ya doka hankalin ku guda ɗaya ci
kaga dai muna da matsalar reso na nan ga
tunda
matsalar waya ita ta mu canda memu sai yanzu kuma da matsalar ruwa tunda muna da pompo yanzu muna da shato to yanzu shato din na an ruwe shi don abin da sa an kuruwe shi an yi diba sun an yi analysis cantawa an ce kamar akwai sinadarai waɗanda da gare su wanda ka cuta ma dan adam sai an ka mayar ya zaka ce to kamata na yi dai a ruwe wannan abu to yanzu mata da maza da lele cikin matsala ake gari dai yanzu lokacin ne ka faɗa maka ta ruwa yanzu a daga gaggawa na muna son gaskiya gwamnati ta gibo mu da ido rahama
game da irin matsalolin da su mutanen garin na kwara suka yi bayani kamar yadda kuka ji a hirar da ta haɗa mu ɗaya daga cikin dattawan garin na tuntuɓi mataimakin magajin garin Lela Umani wadda a ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma mulki ce garin na kwara yake domin samun amsa game da matsalar da su mutanen garin suka jaddada
a dai matsayina yau ni ne kuma taimakin mayar na ɗai a nan gomin Kidilela Malam Muhammad Abubakar nake. Dangance da wannan matsaloli biyu, masha Allahu, wannan matsaloli yau sai mu ce suna cikin koke-koke na al'umma ta garin Kwara da kewayenta. Bisa ga abin da shahararwa a yau, zaman da muke yau akwai matsala sosai ta ruwa cikin garin Kwara. Kwara tana cikin garuruwa na harko wa'anda tun waccan majalisar ta huce cewa da wancan tsarin mulki da ya huce, ina cewa da 2000 lokacin nan sun samu sa'a akai musu shato ne a ganin alif 2006 yake kenan su a cikin wannan tsari na harko na wannan shatuna da an kai. Alhamdulillah, lalle wannan shato yau ya samu cikas. Abinda a cikas shi ne wannan forajikin shi ya samu matsala ta ruwa, kuma matsalar ta ruwa ya danganta da duk lokacin da an kai shato, ba ma na kwara ɗaya ba, duk yawancin shatunan da an kai da na harkokin nan babu wani bincike da aka yi bisa ga ruwa. Iyaka abinda ake nihi a hidda ruwa a ba al'umma Hausa.
Sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na Daɗan Gari, wanda ni Haruna Hawan Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar, na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka. Sai na ce muku sai wani shikon idan fa Allah ya so.
To ga malam ya shigo da nasihar Juma'a.
Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam salima wa ba'dan wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni sunana Muhammad Dello Dahiru, limami na Central Mosque Uyu na nan Akwa Ibom State. Alhamdulillah, kuduba da zamu a wannan juma'a kuduba ce wacce ta ga hankali akan yan uwa musulmi akan aji tsoron Allah, saboda duk wani nasaba ko wata nasara ko wani tinkawo ko wani abu da mutum da zai duniya da lahira, to babu abin da yake janyo masa wani abu ke da tsoron Allah da aikata ibada kamar yadda Allah ya umarce shi, yadda manzo Allah ya zo da shi a cikin addinin musulunci. Saboda ina jin hankali ga ƴan uwana musulmi da duk sauran waɗanda ma suke kristoci a mazaunin mu zauna lafiya kamar yadda addini ya takida, bayan nan kuma mu ji tsoron Allah mu gudanar da ibadodi kamar yadda aka umarce mu yi bisa sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda waɗannan su ne tsani, su ne yiwuwarmu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, domin mun bi umarni kenan mun cika kamar yadda umarce mu da mu yi su. Saboda waɗannan abubuwan su ne muhimmai, tsoron Allah da gudanar da ibada akan ka'ida ta addinin musulunci da riko da Alƙur'ani da hadisi. Sannan kuma muna jin hankalin ƴan uwa cewa mutum su kasance masu tuba, saboda muna da yawan zunubai musamman a irin wannan lokaci. Al'amura sun kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda zunubai sun mana yawa, mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka tuba Allah zai mana gafara, bayan nan kuma Allah zai gyara mana ayyukanmu. Amma rashin tubanmu to wannan ba karamin kuskure ba ne, saboda shi tuba abu ne mai muhimmanci, saboda Allah ya umarta da a yi tuba kuma aiki mai kyawu. Kamar yadda na so in ce auzubillahi minashaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi tawbatu ainihin nusuha, wato a tarabukum, Allah ba mu lafiya da zama lafiya, Allah zama da mu lafiya a kasarmu, ba mu kwanciyar hankali da yawar arziki, Allah kuma ya tabbatar wa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Aisha ta kaice, a jiya alamin shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewa da sauye sharuɗan mahaurorin 'yan takarar shugaban ƙasa ta biyu da ta uku da abokin karawansa na Democrat Joe Biden, yana mai ikirarin cewa ya doke su a mahawaran farko mai cike da gardama da rikici a farkon mako. Akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan 11 wurin shirya zaben Amurka na shekarar 2020, wanda zai kasance zabe mafi tsada a tarihin zabukan Amurka, a cewar hasashen wata babbar cibiyar sa ido akan kashe kudin yakin neman zabe. Kokarin taka burki ga yiwuwar gasar mallakar makaman nukuliya da yawan tara makamai a waje zai samu muhimmanci akan ajandar Amurka a taron Majalisar Dinkin Duniya da ke tafe akan rage makamai. Za a gudanar da wani taro na musamman na kwamitin farko na Majalisar Dinkin Duniya da ke lura da batutuwan rage makamai a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a New York tsakanin 6 ga watan Oktoba da 6 ga watan Nuwamba.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima karfe 7 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato daidai da karfe 8 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, Tubahiro Jodone wanda ya hada shirin kuma ya bada umarni, Aisha Tasila ce ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Assalamu.